الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاب يوغا رمضان هجرة تدود دري حدود 45 daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2024 muna cikin suratu safati har yanzu kuma za mu ci gaba daga aya ta 62 insha Allah wadannan ayoyi da za mu karanta suna dauke da bayani ikhlasi garkuwan azabar Allah ikhlasi shine yake mu mutun garkuwa game da azabar Allah a ranar tashin kiyama Allah madaukaki ya ba mu labari liyafar da yake gabatarwa mu'minai masu ikhlasi a gidan aljanna idan mutum ya rasu da ikhlasi to akwai liyafa da Allah yake gabatar masa bayan Allah madaukaki ya gabatar da wannan bayani akan liyafar da yake mai yan aljanna to sai ya tambaya yace mene
azalikum khayrun wa zulalam shajaratuz zaqqum
sai Allah madaukaki yace azalika khayrun shin wancan liyafa da ake ma yan aljanna shine nuzulan ma yu'addu lin nazil min dhayfin wa ghayri nuzulan shine abinda aka yi wa bako shiri wato Allah madaukaki ya mana tanadi idan mun tafi aljanna akwai abincin da yake fara ba mu yan aljanna sannan akwai liyafa da ake ma yan wuta to shine Allah ya ce wannan liyafa da ake ma yan aljanna shi yafi alkhairi am shajaratu zaqum ko kuwa itaciyar zaqum wata bishiya ce ana kiranta az-zaqum wato wannan bishiyar tana daga cikin nau'in azaba da Allah madaukake yake gabatar ma yan wuta Allah ka tsare mu Muhammadu Lamini Shankiti da yake tafsirin suratul Baqara tafsirin sa Adwa'ul Bayan inda yake magana akan awka sayyibin minas sama'i yana mujallal na farko shafi na 14 yace ita wannan bishiya da Allah yake tambaya game da ita yana cewa liyafar da ake ma yan aljanna ita ce tafi ko kuwa wannan bishiya ta zaqum idan ka dubi suratul isra'i aya ta 60 Allah yayi magana game da wannan itaciya din yace wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas ganin da muka nuna maka a tafiyar isra'i a lokacin da annabi ya tafi sama Allah ya nuna masa wuta ya nuna masa aljanna shine Allah yake cewa ar-ru'ya allati araynaka abubuwan gani wadanda muka nuna maka ai ba mu saka su ba illa fitnatan lin-nasi sai dan su zama fitina ga mutane. Sai Allah ya ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an, da wata bishiya da aka tsine mata a cikin alqur'ani, wata bishiya da aka la'ance ta a cikin alqur'ani. Wa nukhawwifuhum, muna tsoratar da su, fama yaziduhum illa tughyanan kabira, amma babu abin da yake kara musu face dadin fan darewa. To shine Muhammad al-Amin Shinkito yake cewa li anna ma ra'ahu lailatul isra'i wal mi'raj, a wannan dare da Allah ya dauki annabi ya kai shi sama, ya nuna masa minal gara'ibi wal aja'ibi, abubuwan mamaki wanda ya saba ma tunanin dan adam. Yanzu misali, a nan duniya akwai yadda ka san tsarin rayuwa yake. To inda Allah ya kai annabi Muhammad, ya kai shi gurin da dan adam in ya ga abu zai ce ba gaskiya bane, saboda ya saba ma tunanin dan adam. A yanzu misali, ai kaga komai yana da tsari, saboda haka in ka jefar da dutse zai dawo kasa saboda gravitational force. Da misali, in ka tafi inda kuma in ka yi tsalle ba za ka dawo kasa ba, idan kake tafiya. Wannan shine mafi kusanci wanda ba shi ma da wahala, inda aka cewa an kai ka gurin da za ka ga abin ban tsoro, abin ban mamaki. To Allah ya nuna ma annabi abubuwan mamaki, wato wanda dan adam bai taba ganin su ba. Akwai algara'ib, wanda ya saba ma tunaninka. Sannan akwai al'ajib, abu ne mai tsananin ban mamaki wanda baka tsammanin zai faru, amma kuma gashi. A wannan daren duka Allah ya nuna wa manzon Allah. Saboda me? Saboda Allah ya nuna ma annabi kuduransa. Babu abin da ya gagara Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka da annabi ya dawo, kana sababan li'tiqadil kufari annahu kazibu, da annabi ya taho yana gaya wa mutane naga kaza naga kaza, to wannan sai ya zama sababi wanda kafirai suka ƙaryata manzon Allah. Lizamihim anna hadha alladhi akhbara bihi, saboda suna ganin abubuwan da annabi yake bada labarin su din nan, la yumkinu wuquhu, au ko su ba za ta yi ba. Shi kafiri in ka gaya masa abin da hankalinsa bai dauka ba, sai ce ƙarya ne. In dai hankalinsa bai dauka ba, bai taba gani irin shi ba, sai ƙaryata kawai. Fa huwa sababul li ziyadati dhallina dhalalan, saboda haka sai ya zama dadin bata ga batattu. Wa kadhalika shajaratul mal'una fil qur'an, to daga cikin abin da Allah ya nuna wa annabi Muhammad, shi yasa tun farko ya fada, shi da kansa Allah ya fada, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, abubuwan da muka nuna maka mun yi ne saboda ya zama fitina ga mutane. Saboda ka Allah ya kan sanya fitina ga mutane saboda jarabawa gare su. To daga cikin wannan jarabawan shine aka samu wannan bishiyar. Ita wannan bishiya a wutar jahannama take, a wutar jahannama take. Kadhalika shajaratul mal'una fil qur'an allati hiya shajaratuz zaqum, wace bishiya ce Allah ya ɗebe mata albarka, ita ce bishiyar zaqum. Fa hiya sababun aidan li ziyadati dalalil dallin minhum, saboda haka da annabi ya taho ce musu a cikin wuta akwai bishiya, sai suka ƙara bacewa. Me Allah ya ce a gaban wannan aya?
Inna ja'alna fitnatan lid-dallin,
Allah ya ce inna ja'alnaha, wannan bishiyar, bishiyar da take wuta, mun sa ta ne ta zama fitina ga azzalumai, fitina ga azzalumai. Don haka in ka dubi tafsirin Ibn Usaymin, wato shine tafsirus Samin, juz'i na 11 shafin 429, yake nuna fa'idoji da suka sa Allah ya bamu labarin ita wannan bishiya. Na ɗaya, bayanul hikma fi makhluqatillahi azza wa jalla, me yasa Allah yakan yi halitta? Allah yana halitta saboda hikima. Me yasa Allah ya halicci wannan bishiya? Allah ya yi ta don ta zama fitina. Saboda haka Allah yakan yi halitta don ma ya zama fitina ga bawa, fi ma yuzhiruhu min ayatihi. A yanzu idan aka ce maka Allah yana da iko, kai musulmi za ka ce ba shakka ka yadda Allah yana da iko, Allah mai iya yin komai ne. To sai Allah ya jaraba imaninka, ba ka ce ka yadda Allah yana da iko ba? To akwai bishiya a wuta, saboda haka ana so a gaya zuciyarka, ka yadda Allah yana da iko kuwa a ce ma bishiya ce a wuta zai yiwu to mu'mini ya san ba abin da yafi karfin Allah shi yasa Allah yace inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin mun sa wannan bishiya ta zama jarabawa ne amma ga azzalumai to me yasa aka ce azzalumai wanda ya cuci kansa domin Allah baya cutan bayi wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun idan kafan dare ka bar tafarkin kware ka cuci kanka domin abin da yake wajibi shine kai kokari ka tseratar da ranka daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala sannan kar ka yadda ka nakasawa Allah hakkinsa domin zalunci ne to Allah madaukake kan ba mu labari a cikin alqur'ani wannan labari ba dan komai ba sai dan ya jaraba imanin wajibi ne mu san da haka wannan bishiya abinda kawai aka samu sabani akai shine shin ita wannan bishiyar guda daya ce a cikin wuta ko kuwa suna da yawa idan aka ce zaqum sunan bishiya daya ne ko ko jinsin bishiyoyin ne to wannan Allah bai yi magana sa ba amma ka sani duka dai bai saba ma kuduran Allah ba Allah yana iya fitar da bishiya daya a cikin wutar jahannama ya zama reshen ta yana kowane daki ba abin da ya gagara Allah sannan yana iya fitar da waɗannan bishiyoyi da yawa a cikin wuta amma Allah ya tabbatar mana wannan bishiya jarabawa ce gare mu to da yake ya gaya mana bishiya ce da ya tsine mata albarka me yace a gaba
inna shajaratu takhruju fi asli al-jahim
to sai Allah yace inna shajaratun abinda yasa zaka ce a to ita bishiyar me tai aka tsine mata albarka wato idan aka ce tsinuwa ana nufin nisantan rahamar Allah shine tsinuwa in ka dubi adwa'ul bayan na Muhammad al-Amin Shankiti mujallal na farko shafi na 14 lokacin da Allah ya saukar da wannan aya innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara al-aya Allah ya karanta ya saukar da aya annabi ya karanta innaha shajaratun ita wata bishiya ce takhruju fi asli al-jahim tana fitowa daga kasar wuta anan kaga Allah ya bayyana abin da yasa ya kira yace da ita wannan bishiya tsinanniya ce domin abin da ake nufi bishiyar ta yi nisa da rahamar Allah shine tsinuwa duk bishiyar da ya zamanto tana ne domin idan aka ce kasar wuta kaga guri ne wanda ya nisanci rahamar Allah shi yasa aka ce bishiya ce da Allah ya la'ance ta wato abin da ake nufi Allah ya fitar da ita a wuri da yake da nisa daga rahamarsa to lokacin da wannan aya ta sauko dama Allah ya ce ita wannan bishiyar jarabawa ce ga kafirai da annabi ya karanta wannan aya innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim bishiya ce da ta fito daga kasar wuta kafiran makka suka ce yawwa zahara kazabuku yanzu dai kan Muhammadu ƙaryar ta fito karara ƙaryar ta bayyana ba shi da yanda zai kare kansa a yanzu kam لأن الشجرة لا ينبت في الأرض اليابسة أي قاقر مكة إنا بشوي بس بشي أباتا في تأبو سشنوري فكيف ينبت في أصل النار هبا محمد يازا أي بشي أتفتو أتأكي أووتا فأنا جرب أواجي دما أبند الله فلاكينا إنا جعلناها فتنة للظالمين تبا وانا كدبان جرب وانا الله يمكافرين ya yi jaraba wannan wurare daban-daban a cikin alkur'ani misali a suratul muddathir Allah yana magana game da wuta sai ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika idan aka ce ashaban nari ana nufin khazanatun nari ai suwaye masu tsaron wuta sai Allah ya ce mala'iku ne wa ma ja'alna iddatahum kuma sai Allah ya ce alaiha tis'ata ashar mala'ikun nan 19 ne me yasa Allah ya bayyana yawan mala'ikun 19 sai Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ai mun saka adadin ne saboda mu jarabi mu jefa fitina ga kafirai mu jefa fitina ga kafirai kaga ya zama fitina ga kafiri to kuma abin da ya faru kenan a lokacin da Allah ya saukar da suratul muddathir da annabi ya karanta alaiha tis'ata ashar wuta tana da mala'iku 19 sai kafiran quraisha suka ce to ashe abun ma da sauki haza adadun qalilu ayin dai su 19 ne wallahi sai mun ku karfin su fa nahnu qadiruna ala qatlihim mutane da muke cikin wuta za mu dage sai mun kada su kuma bayan mun kada su wahtilalil jannati bil quwwa za mu je mu kwace aljannan ma da karfin tsiya kaga ya zama fitina gare su me yasa za ku yi haka kuka ce liqillatil qa'imina ala nari ai waɗanda ma ke kula da mutum ba su da yawa mutum 19 mala'iku 19 wannan ba za su gagare mu ba yaz'umu muhammadun anna sanadkhuluha shi muhammad ya ce dole za mu shiga wuta kuma waɗanda ke wutan mala'iku 19 ne to la shakka za mu kada su za mu kore su kuma aljanna ma za mu kwace ta kaga ya zama fitina gare su su suna ganin waɗannan mala'iku 19 da Allah ya faɗa kamar halitta ne da kai ka sani a duniya babu wanda zai gaya maka ga tsarin halittu amma idan aka ce maka Allah ya saka mala'iku su tsara wuta to wallahi ka daina tunanin akwai wani abu mai ƙarfi da zai fi ƙarfin waɗannan mala'iku ka daina ma tunani wane mutum saboda haka jarabawa ce da Allah yake wa mutane na imani idan Allah ya ce akwai wuta ya ce akwai masu tsaron wutan 19 to ka yadda duk abin da Allah madaukaki ya faɗa innama yaf'alu zalika ikhtibaran wabtila'an Allah yana jaraba imanin kafirai da muminai zukatan kafirai ya jaraba imanin muminai saboda haka idan kai musulmi kana da imani Allah zai gwada imaninka ka ce Allah yana da iko ka yadda Allah zai iya haka walahul hikmatul baligha fi zalika kullihi ko babu shakka duk abin da Allah yayi akwai hikima kuma ko daga duniyan nan kai ka sani ba abin da ya gagara Allah to Allah yana ba mu labarin abin da ke lahira wanda bamu sani ba saboda ya jaraba imanin mu shin za mu tabbatar da abin da ya faɗa ko a'a haka in ka dubi tafsirin al-Imam Sa'di yace wa haza wa zaka min hidayati Allah liman yahdihi kaga waɗannan misalai guda biyu waɗanda Allah ya kawo su a cikin Al-Qur'ani ga misalin bishiya da take fita a tsakiyar wuta ga misalin adadin mala'iku 19 waɗanda ke tsaron wuta yace wannan duk jarabawa ce da Allah yake wa muminai hidayati Allah liman yahdihi wanda Allah ya nufi shiriyarsa sai ya shiryar da shi wa idlalihi liman yudil wani kuma ta dalilin irin wannan labari sai ya bata Allah ka saba mu bane don haka in ka dubi suratul muddathir a can gaba sai Allah ya ce me kazalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha sai ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san yawan rundunonin Allah sai shi babu to amma yakan bada misali a cikin alqur'ani saboda me yace wa ma hiya illa dhikra lil bashar tunatarwa ne kawai ga dan adam ya san waye Allah kuma ya yadda cewa Allah nan yana da kudura cikakkiya saboda ka ba abin da yafi karfin Allah wa innamal maqsud bihi an yatadhakkara bihi al bashar dan adam ya rika tunani ma yanfa'uhu abinda zai amfane shi fa yaf'aluhu kai tunanin abinda zai amfane ta ka aikata tun kafin lokaci ya kure domin da zaran numfashi ya kare maka to damar da Allah ya baka ta kare saboda kai sa Allah yake ta jaraba imaninka ka tabbata zuciyarka tana kan imani ka tabbata baka bar duniya ba face kana musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya gargade mu Allah ka sa mu iya to don haka idan aka ce ita wannan bishiya an tsine mata ma'anar a bayyana take shi yasa Allah ya fassara anan ko da yake wancan guri da yace ya la'ance ta yana suratul isra'i amma anan sai Allah ya bayyana dalilin la'antar ita wannan bishiya ta wuta az-zaqum yace innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim saboda bishiya ce da take fitowa daga kasar wuta idan aka ce aslun nari kasan wuta ba'idun min rahmatillahi kaga yayi nisa daga rahmar Allah shi yasa aka ce tsinanniyar bishiya duk abin da yayi nisa daga rahamar Allah shi ake ce mu tsinanne saboda haka ita wannan bishiya ta yi nisa daga rahamar Allah wannan dalilin yasa Allah ya la'ance ta sannan in ka duba ba a wuri guda Allah ya magana game da wannan bishiyar ba saboda bishiya ce babu shakka wanda al'amarin ta munin sa ya kai iyaka Allah ka mana tsari da ita in ka dawo suratul waqi'a aya ta 51 zuwa 53 Allah ya magana akan ita wannan bishiya summa innakum ayyuhadhdhalluna almukazzibun ku batattun nan da kuke ƙaryata wa'azi la'akiluna min shajarin min zaqum Allah ya ce lallai ne sai kun ci daga bishiyar zaqum kaga Allah ya alƙawari saboda ka duk kafiri sai ya ci wannan bishiya kuma Allah ya ce famali'una min halbutun za ku maka da cikin ku da wannan bishiyar kaga kuma nau'in azaba da Allah ya sa saboda dan aljanna baya koshi amma dan wuta zai koshi yana koshin kuma zai ji cewar yana jin yunwa saboda haka sai ya zama azaba ce gare shi ba inda zaka ji an ce yan aljanna suna cika cikin su amma kaga yan wuta fa Allah ya ce famali'una min halbutun in ka dawo suratul dukhan Allah madaukaki yace inna shajaratal zaqum ta'amul asim bishiyar zaqum abincin masu laifi ne saboda haka ba kafiri kadai ba duk wanda ya shiga wuta abincin sa kenan sai Allah yace kalmuhuli kaman narkakken karfe ne yagli fil butuni yanda yake tafasa a cikin dan wuta kaga da kansa Allah yake bayyana azabar wannan bishiya idan mutun ya ci bishiyar kana cin abu saboda ka samu kwanciyar hankali Allah ya ce ina tafasa yake a cikin mutun idan mutun ya ci kuma sai Allah ya gaya mana irin tafasan yace ka galiyil hamim yanda ka san tafasasshen ruwa haka nan wannan dan icen yake ya mutsi a cikin mutun kafiri yana jin yanda cikin sa yake wato yake tafasa saboda wannan ice da ya sha da ya ci Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya karanta wannan aya suke cewa kaifa yakunu fin nari shajara wan naru tahriku shajar tayaya za a ce bishiya ta fito a cikin wuta alhali wuta na kona bishiya to babu shakka Allah ya tabbatar da wannan kuma bai bar annabi yayi bayani game da ita ba dan magana da aka samu daga manzon Allah hadisi ɗaya ne tak ya inganta amma duk sauran bayani game da wannan bishiya Allah shi yayi da kansa Allah ya tabbatar mana ita wannan bishiya tana da abubuwa guda uku na ɗaya ba ta da kyan gani na biyu ba ta da daɗin ƙarni sannan na uku ba ta da daɗin ɗanɗano ganinta ba kyau ƙarni take sannan kuma ga ɗaci bishiya ce ta azabar Allah saboda haka sai aka samu hadisin manzon Allah riwayar Abdullah bin Abbas lokacin da annabi ya karanta yanzu abin da zai baka tsoro ma sai da annabi ya karanta aya ta 102 ta suratu Ali Imran ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai sai da annabi ya karanta wannan sannan sai ya magana akan wannan bishiya saboda me idan akwai wata azaba ta lahira wanda manzon Allah ya ji tsoronta ga dan adam to tana bayan azabar wannan bishiya ta zaqum saboda haka yasa manzon Allah sai da ya karanta aya ya ku musulmai kar ku yadda ku mutu face kuna da imani idan in ka mutu da imani ka tsira Allah zai kare ka amma idan mutum bai mutu yana musulmi ba babu shakka yana jiran wata azaba mai girma a gabansa Allah ka tsare mu to da annabi ya karanta wannan aya sai ya ce law anna qatra min az-zaqum da a ce za a matse digo daya na ruwan dan icen zaqum a matse digo daya in ji manzon Allah qutirat fi darid dunya a matso wannan digo a zuba shi a teku misali digo daya na wannan bishiya a sa shi a teku manzon Allah ya ce la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahu duk duniya duk abin da kace ba zaka iya hade shi ba saboda digo daya na dan wannan itaciya din ka san ko bala'in ya kai idan aka ce an matse digo daya ma ruwa ko abincin mu na duniya manzon Allah yace ba za mu iya cin komai ba wannan digo dayan zai gurbata duk abincin duniya to bayan manzon Allah ya faɗi wannan shine sai annabi ya ce fa kaifa biman yakunu ta'amuhu to kun tunani yaya kuma mutumin da aka ce abincin shi kenan da'iman a zaman da zai yi a wuta Allah ka tsare mu wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2250 saboda haka bishiyan zakum Allah ya la'ance ta saboda haka babu wani alkhairi a tare da ita gashi tana da nisa wato kasan wuta take na biyu sannan ba ta da dadin dandano kamar inda manzon Allah ya bada misali to sai annabi sai Allah ya gaya mana kuma ganin ta ma ba shi da kyau me yace
taluha
annabi yace nonon ta wato inda ƴaƴanta suke taruwa shine ake nufi da talu don haka akan ce talun nakli shine inda nonon wato dabino yake zaka ga ta fitar da nonon wanda a jikinsa ne yake samun ƴaƴa to shine Allah ya bada misali da ita wannan bishiya kaga kenan tana da ƴaƴa bishiyan ita wannan bishiya ƴaƴan da ke jikinta yace in ka gansu ka annahu ru'usu shayatin kamar kawunan shedanu ne kaga kenan ganin ta ma ba shi da kyau to nan gurin shi yake nuna maka mujizar alqur'ani to malamai suna kiran irin wannan misali ana ce mai at-tashbihul wahmi shine za a kamanta maka abinda baka taba sani ba kuma baka taba gani ba amma ana so ka suranta an kamanta maka wani abinda baka san shi ba idan Allah ya ce nonon wannan bishiyar yana kama da kawunan shedanu ai ba mu taba ganin shedan ba bare mu gane ka Allah ya ga baka misali amma kuma bai gaya maka ga abin da zaka iya surantawa ba to wannan shi ake cema at-tashbihul wahmi in ka dubi tafsirin Ibn Kathir yace inna ma shabbaha bi ru'usi shayatin Allah ya kamanta wannan bishiyar yace tana kama da kawunan shedanu wa in lam takun ma'rufa indal mukhatabin alhali wadanda ake ba su misali din ba su san yanda kan shedan yake ba li'annahu qad istaqarra fi nufusi anna ash-shayatin qabihatul manzari nan ma sai ya zama jarabawa ce ga mumini Allah ya baka misali dama ya gaya maka akwai iblis akwai shedanu kuma shedanu halittu ne na banza babu alheri a tare da su baka taba ganin iblis ba amma mun yadda to sai Allah ya ce ita wannan bishiyar nonon ta kamar kawunan shedanu ai baka taba ganin iblis ba ka yadda da shi to wannan misalin ma Allah yana nuna maka ne wato babu wani mummunan abu da ya kai munin bishiyar az-zaqum saboda bishiyar az-zaqum tana kama da kawunan shedanu idan duk abin da aka kamanta shi da iblis kaga munin sa ya kai makura koda baka taba gani ba Allah yana tabbatar maka wato wannan bishiyar munin ta ya isa ya kai tsanani fatashbihu huna tashbihun bima yutakhayyalu fikran saboda haka shi Allah ya kamanta maka ne kai tunani kurum la bima yu'lamu hissan ba wai saboda an taba gani ba Allah ya bada misali da kawunan shedanu don ka gane bishiyar ba ta da kyau don duk abin da aka danganta shi da shedan ba shi da kyau za ka samu mummuna ne in ka dubi hadisan manzon Allah duk sa'ilin da kaga annabi ya kamanta abu da shedan to wannan abin za ka ga mummuna ne saboda haka yasa da yake ana so a kamanta munin bishiyar zaqum sai Allah ya kamanta da kawunan shedanu ko da mutum bai taba ganin su ba Allah ka mana tsari da ita me Allah ya ce
fa innahum la'akiluna minha famal'una minha al-butun
Allah ya ce fa innahum tufasu wadanda suka shiga wuta la'akiluna minha lallai za su ci daga wannan itaciyar zaqum bayan sun ci famal'una minha al-butun lallai ne su masu makare cikinsu ne da wannan bishiya wannan yana daga cikin nau'in azaban da Allah ya musu kamar yadda wannan aya ta zo a suratul waqi'a kaga ya nuna in sun ci sai sun koshi abinda Allah yake karantar da mu anan inna allaha yu'azzibu ahlan nar bil akli min hadhihi shajara Allah zai yi azaba ga yan wuta abincin su shine wannan bishiya bi kaunihim azabar da kuma Allah zai musu shine ba za su taba koshi ba babu koshi amma fala ya'kuluna minha biqadar darura ba kamar duniya bane da zaka ci abinci gurgudan yanda zai rike maka jiki su waɗannan ci za su rika yi ba za su koshi ba za su yi ta cin wannan dan icen amma kuma cin ba za su koshi ba fala ya'kuluna minha biqadar darura kama ya'kulul mutarr min almayta بقدر الضرورة ولكن يأكلون أكلا لم يملأ بطونهم ذا سرقة ونن دن إيشي سنچن سياتيكا أما بدا سدينا با كلما فرغ البطن قليلا أكلوا سوى دا كيسا دزارا سماك علي چكن غاشي چكن أزاباني دن لوك چكا دن سيسو جيوا سيسو ساكي داوا shi yasa wato nau'in cin abincin ma gare su azaba ne kuma azabar bata kare a nan ba ne Allah madaukaki yace
thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim
thumma inna lahum 'alayha sannan bayan sun ci wannan dan itaciyan suna da shawban suna da wato surki min hamim na tafasasshen ruwa saboda ko a duniya kace abu mai dan tauri kana buƙatar ruwan da zai tafi da shi to idan sun ci dan icen Allah madaukaki yace za su garwaya shine la shawban la khaltan za su garwaya abinda suka cin da ruwa wani irin ruwa sai Allah yace hamimin tafasasshe wannan ya zo a suratu Muhammad aya ta 15 Allah yace wasuquma an hamiman faqatta'a am'a'ahu za a sa shayar da su tafasasshen ruwa wannan tafasasshen ruwan zai yanyanke hanjin cikin su wannan a suratu Muhammad mimma yadullu ala annahum idha akalu atishu saboda ka ya gwada cewa ita wannan bishiya idan aka ci ƴaƴan itatuwanta tana sa kishi idan mutun ya ji kishi wa idha atashu lam ya'tihim alma'u fil hali yana daga nau'in azaban da Allah yake ma ƴan wuta idan sun ci wannan dan icen zai sa musu kishi to idan ko mutum yana jin kishi Allah ba zai bashi ruwan da wuri ba a'a ba za a bayar da wuri ba suna buƙatar ruwa ba za a ba su ba in ka dubi suratul kahfi aya ta 29 wa in yastagifu sai sun nemi agaji gashi sun ci dan icen suna buƙatar ruwa ba ruwa a kusa saboda haka sai sun nemi agaji wa in yastagifu kaga shine wato sharadi ne ba ma za a ba su ruwan zafin ba sai sun nemi agaji wa in yastagifu yugasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh lokacin za a ba su wani tafasasshen ruwa shi wannan tafasasshen ruwan manzon in Allah ya ce tafasashi tana narka fuska idan aka kare wannan ruwan a fuska wato tana narka fuskar mutum shi yasa Allah ya ce yashwil wujuh yana babbake fuska saboda zafin shi kaga kenan zafin wannan tafasasshen ruwan ba irin na duniya ba na daya za su ci wannan dan ice na biyu za su ji kishi za su nemi ruwa ba da a ba su ba sai ya zama azaba gare su kishin ya zama azaba gare su sai sun yi ta neman agaji sannan sai Allah ya ba su agaji da tafasasshen ruwa shine yasa saboda tsabar zafin ruwan a suratu Muhammad Allah ya ce faqatta'a am'a'ahu wannan ruwa yana yanyanke hanjin cikin su wato idan sun buƙaci ruwa ba za a ba su ruwan bi suratin da sauri ba bal yastagifuna wa yad'una an ya'tiyahum ma'un yubridu alaihim lahibal atash za su yi ta buƙatar a ba su ruwa wanda zai kashe musu zafin kishi walakin idza u'tu hadha alma idan aka ba su wannan ruwan yu'tunahu shawban min hamim wato ruwa ne tafasasshe ma'un harun hararatan azima tafasan shi ya wuce tunanin dan adam wa hazal wahju bayyanahu Allah ta'ala wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana kama a suratu sajda yana cewa kullama aradu an yakhruju minan nari uidu fiha kullama aradu an yukhriju minha uidu minha duk sa'in suka yi nufin zasu bar wuta Allah yace sai mu maida su kaga kenan baya ga cewar azabar gata nan sannan ko babu ranar fita ba wai Allah ya hada bishiyar da wurin da za su sha ruwan a wuri daya ba suna da bambanci saboda haka idan sun ci dan icin suna bukatar ruwa sai a kai su wani guri shi yasa aya ta gaba mai Allah yace
thumma inna marji'ahum la ila al-jahim
thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan makomar su wuta ce ashe kaga kenan ba wuri daya bane inda bishiyar take da kuma inda ruwan zafin yake idan sun bukaci ruwa wani guri ake kai su amma dai za a dawo da su wannan wutar to zaka ga wannan ayoyi daban-daban na alqur'ani wanda yake nuna cewa dai ba za su fita ba domin idan aka ce summa inna marji'ahum la ilal jahim makomar su wuta ce kaga kenan babu ranan fita daga wannan wutan har abada wannan yasa a suratul nisa'i Allah madaukaki yace innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa duk wanda ya mutu yana kafiri da wanda ya mutu da zalunci Allah yace innal ladina kafaru wa zalamu kaga biyu ne duk wanda ya mutu da kafirci da wanda ya mutu da zalunci Allah ba zai gafarta mishi ba to sannan kuma wala liyahdiyahum tariqa Allah ba zai nuna musu wata hanya ba a lahira illa tariqa jahannama face hanyar wutar jahannama khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wannan jahannama din har abada to sai Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki ga Allah Allah ka tsare mu saboda ka isa zalunci bala'i kar kai tsammani mutumin da ya mutu da zalunci Allah zai yafe mishi ba zai yi ba Allah baya yafe hakkin dan adam shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu to a suratul ahzabi nan ma aya ta 64 zuwa da 5 inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan Allah ya ce kafirai suna dawwama a cikin wuta har abada sai Allah ya ce la yajiduna waliyan wala nasira don haka babu wani mai taimakon mutum idan ya shiga wuta babu wanda zai rage maka azabar Allah in ka dawo suratul jinn ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا الله مدوكي يتي فإن له نار جهنم دو وند يكافر چيما الله يسابا مشي نو كما كاغا سابوني سو داك يسا دو ابن زي كي كوتاك جيشي السورة النساء الذين كفروا وظلموا السورة الجن من يعص الله المعصية duk abin da zai kai mutum wuta yayi kokarin nisanta sa Allah ka gafarta mana ka shirye mu sai mai Allah ya bayyana dalilin da yasa Allah ya bayyana dalilin da yasa yake wa yan wuta irin wannan azaba ya bayyana mana yace me ne
innahu al-fawaba
innahum alfau aba'ahum saboda sun tarar da iyayensu batattu mutum ne ya tashi sai tarar da iyayensa suna rike da wani addini amma ya tabbatar addinin ba gaskiya bane me ya faru
fahum ala atariyum yuhra'un
mutum ya tarar da iyayensa batattu ne fahum ala asarihim amma sai suka nace za su bi gurbin iyayensu yuhra'una suna ma sauri suna gudu su masu kokarin rikon al'adar iyayensu ne kuma ka tabbatar babanka zai kwatace ne saboda kwata a bayyana take ka samu iyayenka ba sa kan addinin kwarai sai ka ce ba abinda za ka yi face rike addinin iyayenka wannan shi yake nuna riko da al'adun gargajiya bala'i ne ka ce za ka rike al'ada ta gargajiya to ba mamaki da kai da kakannin naka makomar ku ɗaya ne wannan ya zo a cikin alkur'ani wuri daban-daban ai kaga Allah ya ce abin da yasa ya sa su a wuta saboda me sun tarar da iyayensu batattu ya zama suna gaggawa ta bin gurbin iyayensu gaggawa ma suke saboda kan ka dubi duniya a yau ba abin da ake kokari illa a raya al'adun gargajiya inda duk aka ga wani tsohon gunki to za a tada shi ba abin da yake tsada ma irin gumaka yanzu a raya su a duk wani abu na da al'adun kafirai a raya alhali Allah ya halaka su ne saboda wani laifi da suka yi yanzu dan adam yana bankado wannan sharri kaga yana bankado ma kansa bala'i in ka dubi alqur'ani zaka ga alqur'ani baya yabon mutun ya raya al'adar gargajiya babu saboda ke sa alfahari da kabila ma haramun kana alfahari aini kabilan mu kaza na haramun kad misali a suratul zukhruf aya ta 23 Allah yace inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun tarar da iyayenmu suna kan wani hali saboda kan mu akan wannan hali zamu tabbata in ka dawo suratul zukhruf bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun mu zamu bi wato imma akwai shari'a to mu muna ganin addinin iyayenmu shine shari'a sai Allah ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun babu wata alqarya inji Allah tabaaraka wa ta'ala duk wata alqaryar duniya da Allah ya tura mai gargadi to zaka samu mutanen wannan alƙarya suna cewa su al'adar iyayensu za su rike Allah ya ce duk duniya saboda haka sun riga sun sani dan baya da za a yi ka ce baka san iyayenka batattu ne ko shiryayyu ba sun san iyayen nasu batattu ne wa ma zalika baqau ala ma hum alai duk da haka suka ce su za su riko da al'adar iyayensu bal saru yusabiqun abinda Allah yake gaya mana anan ba ma riko kadai ba shi yasa Allah ya kawo kalmar yuhraun Allah ya fi kowa sanin abin da zai auku Allah ya ce gaggawa suke sauri suke su tarar da wata al'ada su raya ta kuma wallahi in ka dubi duniya a haka ake a yanzu saboda ka nema ake a ga wace al'ada ce ta bace a raya ta wai tamassakuna ashadda bimakan alayhi aba'uhum saboda ka duk abin da iyaye suka yi za a yi riko da shi sosai alhali ba a sani ba iyayen nan da kakanni sun yi fada da Allah saboda haka yanzu ana kokarin sha'awar abin da suka aikata kaga kenan mutum yana sha'awar wanda yayi fada da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gaya mana hadari na iblis yace walaqad Allah madaukake yace walaqad dalla qablahum karka dauka wadanda suka bata kadan ne Allah ya ce aksarul awwalin aksaru mafi yawan mutanen farko batattu ne mafi yawa inji Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ce a gaba wa laqad arsalna fihim kuma karka dauka Allah bai yi aike gare su ba Allah ya ce mun aika musu munzirina masu gargadi dubbiranan duniya babu wata alƙaryar da Allah bai tura mata mai gargadi ba wanda ya zo a suratul fatir aya ta 24 wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa in min ummatin Allah ya ce babu wata al'umma face an samu wani mai gargadi wanda ya shude a cikin ta sai dai in kai baka sani ba duniya ta dade kuma Allah ya halicci mutane kowace jama'a Allah yace sai dai aika mata mai gargadi mai Allah yace
fa nzur kayfa kana aqibatul munzirin
to sai Allah yace fa nzur kayfa kana aqibatul munzirin sai ka dubi yanda karshen wadanda aka musu gargadi yake kasancewa in ka da suratul ankabut ai Allah ya fadi abubuwan da yayi wato Allah ya gaya mana ma yanda ya halaka mutanen farko duk alqur'ani ya kawo labari a suratul ankabut ayata 40 Allah ya ce fa kullan akhazna bi zambihi kowa mun kama shi da laifinsa to sai Allah ya bayyana minhum man arsalna alaihi hasiban daga cikin kafiran akwai wadanda muka yi musu ruwan duwatsu wa minhum man akhadathu sayha wani kuma ƙara ce kawai ta hallaka shi wa minhum man khasabna bihi al-arda wani kuma muka sa girgizan ƙasa ta hallaka shi ƙasa ta nutsar da shi wa minhum man agarakna Allah ya ce wani kuma mun nutsar da shi kamar fir'auna kaga ya gaya mana yadda ya hallaka mutanen farko hallakar daban-daban amma duk da haka sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyuzlimahum kar ka dauka Allah ya zalunce su walakin kanu anfusahum yuzlimu sai dai su ne suka cuci kawunan su saboda haka abin da yasa Allah ya faɗa mana wannan saboda mai hankali yayi la'akari da abin da ya auku ga mutanen farko ai shi yasa Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul munzari ka dubi yanda ƙarshen waɗanda an musu gargadi ya kasance ai kaga Allah ya bamu labari yaya ƙarshen su ya zama azaba ce to ashe ana karantar da mu ne saboda me tanbihul lil aqil ila an-nazar fi awaqibil mukazzibin kai mai hankali ka dubi yanda ƙarshen masu ƙaryata annabawa ya kasance kar ka yadda zama cikin masu ƙaryata manzannin Allah ka dubi yanda ƙarshen masu ƙaryata annabawa ya kasance saboda haka sai Allah ya ce a gaba
illa ibadallahi al-mukhlasin
wannan shi yasa malamai suke cewa ikhlasi shine garkuwan azabar Allah kaga Allah ya gaya mana ga azabar da zai ma ƴan wuta har zuwa ƙarshe sai ce amma duk wannan azaban illa ibadallahi al-mukhlasin banda bayin Allah masu tsarki wannan aya tana da hanyoyi biyu da ake karanta ta fafil ayati qira'atani akan ce mata mukhlasin akan ce mukhlisin da kasra kaga idan yazo mukhlisin sai mai ikhlasi saboda haka duk mutumin da yake da ikhlasi li ikhlasihim lillah Allah ba zai sa makomarsa ta zama haka ba don haka ana bukatar abubuwa guda biyu ikhlasinka sannan kuma dacewa da tsarkakar Allah tabaraka wa ta'ala kayi ikhlasi kuma Allah ya karba idan Allah ya karba to sai ya tsarkake ka li'annahum akhlasul qasd lillahi azza wa jalla sun tsarkake manufarsu ga Allah idan mutum ya tsarkake manufarsa ga Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai tsarkake rayuwarsa a duniya da lahira ka tsarkake manufarka ga Allah tabaraka wa ta'ala ilaihi alwajhu wal amal da zuciyarka da aikinka ya zama kana yin su ne domin Allah falam yaltafitu ila ma siwa Allah duk abin da zaka yi ka daina waigen wani wanda ba Allah ba ka rika tunanin Allah a gabanka idan sallah zaka yi ka daina tunanin burge mutane duk wata ibadar da zaka yi ka tsarkake zuciyarka al insanul mukhlis lillah alladhi akhlasa qalbahu lahu idan mutum ya tsarkake zuciyarsa ga Allah yuwaffaq Allah zai datar da shi wannan ita ce ka'ida wannan bayanin Ibn Usaymin ne a tafsirinsa ya ce wata kunu adatuhu ibadatun saboda haka idan mutum yana da ikhlasi zaka ga bai saba da komai ba sai ibada li'annahu da'iman ma Allah saboda a koda yaushe kana tare da Allah ko kai kadai ne zuciyarka ba ta rabuwa da Allah ya tafakkaru fi ayati Allah idan ma kai kadai ne tunanin ayoyin Allah kake wa da'iman yuhibbul qurba min Allah a koda yaushe mutun yana kokari ya kusanci Allah fa yas'a ila an yakuna qawluhu wa fi'luhu saboda ka kokarinka kullum da maganarka da aikinka wa tarkuhu in kabar abu ma kulluhu lillahi azza wa jalla idan ka aikata abu kai ne domin Allah in kabar shi ka bar shi ne domin Allah Allah ya ce bayin Allah masu ikhlasi wannan azabar ba ta samun su Allah ka sa gaba ɗaya muna ciki to sai Allah ya ba mu misalin masu ikhlasi a tarihi don mu yi koyi da su Allah ka samu iya me ya ce yanzu Allah zai yi bayani domin kaga a baya kadan Allah ya ce wa laqad dalla aktharul awwalin ai mafi yawan mutanen farko sun bace to zaka ce a'a ya akai suka bace kuma Allah ya fada yace babu al'umma da bai aika mata manzo ba to shine zai baka misali sai aka dauko misalin nan da manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam arsalahu allah ila ahli al-ard Allah ya aiki annabi nuhu zuwa ga duniya karkab manzo ne sai Allah ya ce wa laqad nadana nuhun haqiqa nuhu ya kira mu fala ni'mal mujibuna ma dalla da masu amsa kiransa me yasa Allah ya datso magana daga gurin dan ya nuna maka duk mutumin da ke da ikhlasi da ya roki Allah Allah zai amsa daga nan duniya ke nan kafin aje lahira domin abaya ya ce wa laqad dalla qablahum aktharul awwalin mafi yawan mutanen farko sun bace to karka dauka duk duniya ce ta lalace akwai bayin Allah na kwarai daga cikin su akwai annabi nuhu kaga annabi nuhu ya kira Allah kuma Allah ya ce ma dalla da zaman shi Allah mai amsa kiran annabi nuhu kaga yana tabbatar mana ya amsa addu'ar annabi nuhu kaga kenan in ka dubi suratu nuhu a suratu nuhin wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyar kaga addu'a ce ai annabi nuhu yake roƙon Allah ya Allah karka bar kafiri a doron ƙasa innaka in tazarhum yudillu ibadaka saboda idan ka bar mutane kafirai ba su da wani amfani illa za su rika batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara sannan duk yaran da za su haifa su zama kafirai saboda haka tunda duniyar babu wani mumini kafiri ba zai shiryu ba in ya haifi dan ma kafiri ne to me amfanin a ba su Allah ka hallaka su in ka dawo suratul mu'minun nan ma Allah ya bada labari annabi nuhu ya roke shi aya ta 26 qala rabbin surni bima kazzabun ya Allah ka taimake ni domin ko sun ƙaryata ni kaga ya kira Allah kenan ko in ka dawo suratul qamar aya ta 10 fada'a rabbahu anni maglubun fantasir annabi nuhu ya kira Allah ya Allah an ci karfina shine maglubun Allah an ci karfina ka taimaka min fa ajaballah sai Allah ya amsa da ya amsa me ya faru wa najjayna
wa ahlahu min al-dharbi al-'azim
wa najjayna sai muka tseratar da annabi nuhu wa ahlahu da iyalansa min al-dharbi al-'azim daga damuwa mai girma Allah ya tseratar da annabi nuhu da iyalansa daga babban damuwa wanda shike nuna maka idan kai irin abin da annabi nuhu yayi Allah zai baka taimakon da ya ba mu annabi nuhu shi yasa Allah yake ba mu labarin su ai a suratul anbiya aya ta 76 zuwa da 7 Allah madaukaki yace wa nuhan idna da min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-azim kaga sai ya dace da yanda Allah ya kawo ana wa najjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-azim a suratul anbiya Allah yace fanajjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-azim mun tseratar da annabi nuhu da iyalansa daga babban bakin ciki babban damuwa Allah ya kira wannan damuwa mai girma wa nasarnahu min al-qaumi alladhina kazzabu bi ayatina muka bashi nasara akan mutanen da suka karyata ayoyin mu sai Allah yace innahum kanu qauma sau'in sun kasance mutanen banza ne fa agraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gaba daya in ka dawo suratul safat nan kuma gaba mai Allah yake
wada'alna zurriyatahu
waja'alna zurriyatahu sai muka saka zuriyar annabi nuhu humul baqina su kadai suka tabbata saboda haka yasa idan ka zama waliyin Allah ba ka da tsoro a duniya ba ka da kuma tsoro a kiyama Allah zai tsare maka gabanka da bayanka alƙawarin Allah ne saboda haka yasa Allah da ya tashi tsara annabi nuhu sai ya zama duniya karkab duk wanda ka gani zuriyar annabi nuhu ne su waɗancan kafirai Allah ya riga ya halaka su ana ce ma shi yasa ake kiran annabi Nuhu alaihi salam al-abu sani dan al-abu al-awwal shine annabi Adam babanmu na farko shine annabi Adam babanmu na biyu shine annabi Nuhu me dalili al-abu al-awwal Adam alaihi salatu wassalam al-abu sani Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Nuhu alaihi salam bayan ruwan tufana babu wani dan adam da ya hayayyafa sai zuriyar shi shi sa Allah ya ce waja'alna zurriyatahu humul baqi mun saka zuriyar annabi Nuhu su ne kadai suka tabbata sauran yan adam Allah ya halaka su saboda kai sa zaka ji turawa archaeology sun tono wani kashin kai na wani mutum ba a taba ganin irin sa ba sai su ce maka na gogon biri ne ko ba gaskiya bane akwai mutanen da suka yi zamani da annabi Nuhu Allah ya halaka su babu ragowan su a doron kasa a yau saboda ka zuriyar annabi Nuhu suke ta hayayyafa amma in ka zaka ga akwai bambanci da annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim ba a kiran sa abul bashariya annabi Nuhu annabi Adam ko wannan su ana kiran sa abul bashar amma idan annabi Ibrahim ne fa sai a ce abul anbiya'i baban annabawa so kaga da bambanci da annabi Nuhu da kuma annabi Adam in ka dawo suratul hadid aya ta 26 Allah yake cewa walaqad arsalna nuhan wa ibrahim waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitab kaga ya gwada ya nuna cewa bayan annabi Nuhu sai annabi Ibrahim to annabi Ibrahim kuwa karkashin sa ne duka annabawa suka bayyana fa minhum muhtadin wa kaseerun minhum fasiqun to bayan Allah ya tabbatar mana kyautar da ya ma annabi Nuhu alaihi salam ya amsa addu'ar annabi Nuhu ya tsare shi daga damuwar duniya ya tabbatar da zuriyar sa suke tabbata su suka wanzu a doran kasa sai Allah ya ce mi
wa tarantana alaihi fil akhirin
wa tarakna alaihi fil akhirin kuma muka bar yabo gare shi abqaina lahu sana'an hasana aka bar kyakkyawan yabo ga annabi Nuhu ga mutanen karshe saboda haka zuwa yau zaka ga sunan annabi Nuhu duniya ta san shi ba yahude ya san Nuhu kirista ya san Nuhu musulmi ya san Nuhu kowa yana yabon annabi Nuhu alaihi salam babu mai kushe masa kaga kenan Allah ya bar kyakkyawan yabo ga annabi Nuhu alaihi salam kai zaka ce ai to wannan kun fa na'am idan Allah ya bar maka kyakkyawan yabo duk sa'ilin da ake yabon ka lada kake samu lada zaka samu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda tabbatar da albarkan da Allah ya bama annabi Nuhu sai Allah ya ce me
salamu ala nuhin fil alamin
Allah madaukake ya ce salamun ala nuhin tsira ta tabbata ga annabi Nuhu alaihi salam fil alamin wato ga talikai ma'anar wannan kalma ta salam inna Allah sallamahu min alqawadi Allah ya tsare shi daga dukkan wata damuwa shine salamun Allah ya tsare annabi Nuhu daga dukkan wani wata damuwa da bakin ciki wa halama halla hadhihi alqawahid min albashar a maimakon damuwar sai Allah ya cike gurbin damuwan da yabo shi yasa yake cewa wa tarakna alaihi fil akhirin Allah ya saka yabo ga annabi Nuhu alaihi salam fa jama'a lahu baina amrayn saboda ka Allah ya hada abubuwa guda biyu na daya Allah yayi yabo ga annabi Nuhu yayi yabo gare shi idan aka ce salamun ala nuhi maganar Allah ne Allah yake cewa aminci ya tabbata ga annabi Nuhu alaihi salam Allah ke tabbatar da aminci ga annabi Nuhu kaga wannan yabo ne ga annabi Nuhu na biyu fa Allah yana tabbatar da ya kubutar da annabi Nuhu alaihi salam wato ya tseratar da shi daga dukkan fitina da bala'i wanda annabi Nuhu ya fargaban akuwa gare shi a rayuwarsa duk abin da zai iya cutar da annabi Nuhu alaihi salam Allah ya kubutar da shi yasa yace fil alami a duniya gaba daya idan akwai wani abin da yake cutar da mutum to shi annabi Nuhu alaihi salam Allah ya tsare shi wa ala hadha fayakunu amman yurad bihi alkhas da aka ce salamun ala nuhin fil alamin wato ana nufin Allah ya kubutar da annabi Nuhu alaihi salam a duniya gaba daya wannan fasara guda kenan sannan akwai wanda ke ganin wato amincin nan da annabi Nuhu ya samu ya mamaye duniya saboda haka gabas da yamma kudu da arewa zaka ga mutane suna yabon annabi Nuhu alaihi salam babu wanda yake kushe masa to shin wannan kyautar ta tsaya ga annabi Nuhu shi kadai me Allah yake Allah yace inna kazalika yanda muka saka ma annabi Nuhu najizul muslimina muke saka wa masu kyautatawa kaga Allah yace duk wani mai kyautatawa haka Allah zai saka mishi me ake nufi da kyautatawa ai annabi ya fassara mana kyautatawa shine ikhlasi ta ina aka samu wannan fassara ya zo ta hadisin mala'ika jibrilu ranar da mala'ika jibrilu ya zo majalisin manzon Allah ya rikida ya zo mar a matsayin wani bako ba dan gari ba ya zauna a gaban manzon Allah ya ma annabi tambaya akhbirni anil islam akhbirni anil iman sai yace ma huwal ihsanu yace ma annabi menene ihsani sai manzon Allah yace anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin Allah ka kaddara Allah yana ganin ka wannan hadisin yana sahih bukhari babu su'al jibril lin nabiy sallallahu alaihi wasallam an al iman shine hadisi na 50 yana sahih muslim babu bayan al iman wal islam wal ihsan yana daga cikin hadisai na farko da al imam muslim ya kawo shine hadisi na 9 zuwa na 10 kaga manzon Allah ya fassara mana abin da ake nufi da al ihsan ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi me yake nufi kenan ai ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa shine al ikhlas dan haka idan Allah yake kazalika najzil muhsinin kamar haka muke sakawa masu kyautatawa ma'anarta kamar haka muke sakawa masu ikhlasi saboda haka duk mai ikhlasi yana samun taimakon Allah daga duniya har zuwa lahira Ibn al-Qayyim al-Jawziya yayi magana game da ikhlasin nan alittafansa daban-daban kamar misali littafin Madarijus Salikin a juz'i na biyu shafi na 92 yace al-ikhlas abinda ake nufi da ikhlasi Allah tatlubu ala amalika shahidan ghayra Allah idan zaka yi aiki ka daina tunanin wani ya ga aikin in ba Allah ba to amma zaka lura mutane da yawa idan ma zai bari kyauta ba zai so ya bari shi kadai ba sai ya tabbata mutanen unguwar suna kallo ce kai zo da Allah kai ce fa ne yau to ga wannan kaga babu ikhlasi abin nufi duk aikin da zakai kar ka nemi wani mai shaida in banda Allah sallah ce azumi ne ibadar da kake na zikirin Allah zuciyarka kada ta kudurta kada ta yi sha'awar ganin wani in ba Allah ba wannan shine ikhlas yace wala mujaziyan siwahu kuma kar ka nemi wani ya saka maka banda Allah wannan shine ta'arifin ikhlasi mafi inganci da za a tambaye ka me ake nufi da ikhlasi sai ka kawo fassarar Ibn al-Qayyim al-Jawziya me ake nufi da ikhlasi Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace kada ka nemi mai shaida ga aikin ka face Allah kuma kar ka nemi mai sakayya gare shi face shi saboda haka idan har za ka yi wani aiki a zuciyarka kana fatar ka samu wani abu ba yardan Allah ba to wannan aikin babu ikhlasi saboda haka yasa ikhlasi yana da wahalan gaske yana cewa Ibn al-Qayyim al-Jawziya la yakunu al-abdu mutahaqqiqan ai da kake sallah kana cewa iyyaka na'budu Allah kai muke bauta sai Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace a'a wannan bautan da ka faɗa bai tabbata ba sai an samu abu biyu al-ikhlas wal mutaba'a kai abun don Allah sannan kuma kayi shi daidai karantarwan manzon Allah to wannan fati haka ta yi kenan iyyaka na'budu kai muke bauta sai a dubi bautonka haka manzon Allah yayi idan haka annabi yayi ka samu daya na biyu kayi bautar domin Allah idan kayi bautar domin Allah to shikenan sai Allah ya karba saboda ka abubuwa guda biyu din nan sharadi ne duk wani aiki dole ya dace da karantarwan manzon Allah kuma dole a samu ikhlasi ga wannan aiki kafin mutun ya ci moriyarsa saboda haka idan Allah yake cewa inna kazalika najzil muhsinin kamar haka muke sakawa masu ikhlasi kaga ya gode cewa ba annabi Nuhu kadai bane tunda an ce kazalika me yasa Allah ya karanta da mu wallahi a yau in mun yi irin abinda annabi Nuhu yayi Allah zai saka mana yanda ya saka ma annabi Nuhu shine ma'anar wannan kalma da Allah ya ce inna kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa hakanan akwai bayanin sa da taho alitafi madarujus salikin yana juz'i na uku shafi 330 yace man ta'ammala shari'ata fi masadiriha wa mawaridiha alima irtibatu amali jawarih bi amali alqulub duk wanda zai yi nazarin shari'ar musulunci zai gane cewa wato da shari'a aikin jiki da aikin zuciya suna da alaka shi musulunci bai bambanta aikin zuciya da aikin jiki ba wa anna halatan fa'u bidunha saboda ka duk aikin da zaka yi da jikinka ba zai bada amfani ba sai idan zuciyarka tana da tsafta wa anna a'mal alqulub afrab 'ala al'abd min a'mal aljawarih kai zaka dauka kamar sallah azumi zakka hajji sun fi wahala abinda yafi zama farilla gare ka shine aikin zuciya aikin zuciya yafi zama farilla akan dan adam fiye da aikin jiki saboda idan zuciyar bata gyaru ba Allah ba zai karba aikin jikin ba saboda haka yasa hal yumayyizul mu'min anil munafiq yumayyizul mu'min anil munafiq me ke sa a bambanta mu'mini da munafiki illa bima fi qalbi kulli wahidin min al a'mali ai idan kaje an ce wani munafiki ne ai ta gefan aiki bai bambanta da mu'mini ba saboda ka samu suna sallah suna azumi ba mamaki munafikin ma yafi mu'minin yawan sallah ba mamaki amma ta ina suka bambanta a wurin Allah ta zuciya ne saboda kai sa zuciyan nan mu gyara ta shine mataki na farko alitafin bada'iul fawaid yana mujallal na uku shafi na 224 ibnul qayyim yace a amalul qulubi hiyal aslu asali abinda aka fi so da kai shine ka gyara ayyuka na zuciya wa a'malul jawarihi taba'un wa mukmila idan ka gyara zuciya to aikin jiki shi yake biyo baya aikin jiki shi yake kammala ibadarka wa inna niyyata bi manzilati ruhi saboda haka yasa niyyar mu'mini sai ta zama tana daidai da rai idan aka ce wannan mu'mini ne to babu shakka wato niyyarsa tana kamar rai ne ga jiki domin idan babu niyya babu aiki saboda haka yasa abubuwan da suka zo a cikin waɗannan ayoyi ya kamata a ce mun kiyaye su da farko Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana masu ikhlasi ba sa shiga azabar Allah a ranar tashin kiyama Allah ka samu dace da wannan shi yasa yace illa ibadallahi almukhlasin wannan illa istisna'i ne Allah yana cire masu ikhlasi ba za su shiga azabar Allah ba Allah ka taimake mu iya ikhlasi na biyu duk wanda ya kasance yayi ikhlasi to Allah zai saka masa daga duniya zuwa lahira shi yasa ya ba mu misali da annabi Nuhu alaihi salam bayan ya gama bada misali da annabi Nuhu ai akwai abin da ya faɗa yace mene lalle annabi Nuhu yana cikin bayan mu masu imani me Allah yace a ƙarshe Allah yace summa agharaqnal akharin sai muka nutsar da saura inji Allah madaukaki Allah yace ya nutsar da saura wato duk wani dan adam da yake duniya in banda annabi Nuhu da zuriyarsa din nan Allah ya nutsar da saura Allah ka tsare mu daga azabarka saboda haka anan me zai taimaka mana mu dace da irin waɗannan abubuwa da Allah madaukaki ya bayyana malamai suka ce abubuwa guda uku ne na daya istihbaru muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala ya za a yi ka zama mai ikhlasi har ka samu irin waɗannan falala da Allah ya kirga sai aka ce matakin farko shine matakin almuraqaba almuraqaba shine ka ringa tsaron imaninka kana gadin sa yanda ka san zaka dauko mai gadi ka sa a gida to haka zaka ringa tsare imaninka. Idan mutum yana tsaron imani, to shi ake cewa al-muraqaba. Wannan tsaro na imani shi zai taimaka ka cimma martaba ta ikhlasi. To saboda Allah ya taimake mu, shi yasa a cikin alqur'ani yasa ya kawo mana suratul fatiha ta bayanin ibn al-qayyim jawziya. Saboda me? Saboda ya zamanto mataki na biyu shine na addu'a. Matakin farko al-muraqaba, duk inda shaitan zai shigo maka karka yadda, duk abinda zai iya bata maka imani karka yadda da shi. Mu ringa tsare imanin mu muna gadin sa. Na biyu mu hada da addu'a, don in babu addu'a ba za ka iya nasara ba. Shi yasa aka ce inna kadhalika wato yake cewa illa ibadallahil mukhlasin, sai dai bayin Allah waɗanda an tsarkake. Domin idan Allah bai tsarkake ka ba za ka iya tsarkake kanka ba. Saboda haka abu na farko shine gadin imani. Abu na biyu mu riƙa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yasa Allah ya sa mana wannan addu'a cikin Fatiha. Iyyaka na'budu, kai muke ƙoƙarin bauta ma. Wa iyyaka nasta'inu, taimakonka muke ta nema. Saboda in baka taimaka mana ba, ba za mu iya bautan ba. In Allah bai taimaka maka ba, ikhlasin ma ba za ka samu ba. To saboda haka daga cikin abin da ke iya sa mutum ya samu ikhlasi akwai addu'a, wanda ya zo ta hadisin Abu Musa al-Ash'ari da yake bada labari. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba ga sahabbai, manzon Allah ya yi ma sahabbai huduba, sai ya ce ya ayyuhan nasu, manzon Allah ya ce ya ku mutane, ittaqu shirka, ku kiyaye shirka ga Allah. Fa'innahu akhfa min dabibin namli, saboda hanyar shirka ta fi ɓuya a kan hanyar rarrafe na tururuwa. A ce ka nuna hanyar kiyashi abu ne mai wuya, tunda ba ka iyawa. Sai Annabi ya ce to ɓuyan hanyoyin shirka ya fi haka. Faƙala lahu man sha an yaqul, sai aka samu wani sahabiya ma Annabi tambaya, kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah, ta yaya za mu kiyaye abin da yake ɓoyayye, ɓuyarsa ma ta fi tafiyar tururuwa, ya za a yi mu iya kiyaye shi? Sai manzon Allah ya ce eh, dama ba za ku iya ba sai da taimakon Allah. Ga addu'an da za ku riƙa yi, ku riƙa cewa Allahumma inna na'uzu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Irin wannan addu'a ya kamata musulmi ya haddace ya riƙa yin sa a koda yaushe. Don kai kana tsammanin ibadar ka an karɓa, ba mamaki ba karɓa ba, saboda shirka ta shigo. Allah bai karɓan aiki sai wanda ya zamanto mai ikhlasi. To kana neman tsarin Allah, kar kai shirka da Allah alhali kana sane, kuma kana neman gafaransa a kan shirkar da kai baka ma sani ba. Kaga Annabi ya koya ma sahabai addu'a, ga kuma addu'a da take cikin suratul Fatiha. Idan mutum ya riƙe wannan addu'a, ana fatan Allah zai taimake shi ya iya cimma ikhlasi. Sannan akwai addu'an Sayyidina Umar bin Al-Khattabi, Allah ya ƙara masa yarda. Wannan addu'ar Sayyidina Umar yana cewa Allahumma ij'al amali kullahu salihan, ya Allah ka saka aiki na duka ya zamanto ingantacce. Waj'alhu li wajhika khalisan, kuma ka saka aikin na nawa gaba ɗaya ya zamanto mai ikhlasi. Wala taj'al li ahadin fihi shay'an, Allah kar ka sa wani ya samu rabo a cikin aikina. Saboda idan mutum ya yi riya, to kaga wani ya samu rabo a cikin aikinsa. To wannan ya zo a cikin Aljawabul Kafi. Ibn al-Qayyim Jawziya ya kawo addu'an nan ta Sayyidina Umar. Wannan addu'a ce mai albarka, manyan malamai suna haddace ta, saboda tana daga cikin addu'o'i da aka samu daga manyan waliyan Allah. Sayyidina Umar yana wannan addu'a, shine Ibn al-Qayyim Jawziya ya sa a littafinsa Aljawabul Kafi, yana juz'i na farko shafi na 132. Hakanan Ibn Taymiyya shi ma ya saka shi a littafin Majmu'u Fatawa, yana mujalla na uku shafi na 124. Wala budda min ibadatihi min aslaihi, shine sai Ibn Taymiyya ya ce bautar Allah ba ta karɓuwa, dole sai ta samu asali biyu. Ahaduhuma, na ɗaya ikhlasuddini lillah, a tsarkake addini domin Allah. Na biyu fa muwafaqatu amrihi alladhi ba'asa bihi rusulahu, aikin da kai ya dace da umarnin Allah wanda ya aiko manzanni da shi. Saboda haka yasa sayyidina Umar yake wannan addu'a, Allah ka sa aiki na gaba daya ya zamanto ingantacce, ka sa nayi shi ne domin in dace da yardanka, don ingantaccen aiki shine aikin da ya dace da karantarwar manzannin Allah. To sannan na uku, mutum ya yi ta kokarin sanin hadarin shirka, rashin ikhlasi yana da hadari ga rayuwa. Don haka yasa Allah ya ba mu misalin nan a wannan sura, don Allah ya nuna mana don mutumin da yake son ya tsira a ranar tashin kiyama, to ya tabbata ya mutu da ikhlasi. Wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, kamar yadda muka ce musamman manzon Allah ya yi huduba, da ya gama huduban nan sai ya karanta wato wannan aya. Manzon Allah ke nuna cewar mu yi kokari mu ga cewar mun kyautata ibadar mu ga Allah, mun inganta zukatanmu, mu yi kokarin rabuwa da abin da ya shafi riya da shirka da duk abin da ya shafi sabon Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.